بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu albarka, barkamu da sake saduwa a wannan dare wanda shine daren Alhamis, daren 14 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na da shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Mai, shekarar miladiya ta 2020. A wannan darasi da muke yi ne taken mafarki, wannan shine darasi na 12 insha Allah. Darasin da ya gabata na yi kuskuren sanar da kwanan wata, inda na ce 13 ne ga watan Ramadan, alhalin 12 ya kamata na ambata. Allah ubangiji ya gafarta mini da ku gaba kiɗa. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga makarantar Darul Hadith Salafiya Zaria, makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi. To, ‘yan uwa masu albarka, idan ba a manta ba, muna tattaunawa akan matakai da ake bi wajen fassara mafarki. Mun yi magana akan mataki na farko, wanda shine wato matakin at-tamyiz, bambance mafarki wanda ya kamata a damu da fassarar shi da wanda bai dace a damu da fassarar shi ba. Mun yi magana akan mafarki, mataki na biyu shine wanda shine al-intiqa, wato tace, tsakuro abin da yake shine muhimmi, wanda zai zama ramzi ne da za a buƙaci amfani da shi wajen fassara. To, mataki na uku a wannan jeren giya, ‘yan uwa masu albarka, shi ne abin da ake ce ma al’ard, wato gabatar da shi mafarkin da bayyana shi. Abin da ake nufi da wannan shi ne a gabatar da dukkanin abubuwan da aka iya zaɓowa, aka iya zaƙulowa daga cikin mafarkin, na daga rumus, wato wasu alamomi da al’amura masu muhimmanci, sai a ɗaura su akan ƙa’idoji da usul na ta'bir. Kamar yadda ka san, ake ɗaura wato abin nan problem ko wani abin nan, wato ko wata mushkila ta lissafi, a ɗaura ta akan formula ko theorem wanda zai ba da dama a warware ta, a ɗaura ta akan wata ƙa’ida ta lissafi. To, haka shi wannan ake ɗaura shi akan usul ta'bir, wanda suke an tsakuro su ne daga Al-Qur'ani mai girma, ko an tsakuro su daga dilala ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantattu, ko ya zama wato ka'idoji waɗanda aka tsaro daga, aka ɗauko daga dilala ta ma'anar kalmomi da ma'anar abubuwa da kuma kiyasi, wato analogy, iya buga kiyasi, da kuma abin da ake ce ma at-tashbih, kwatance, ko kuma a tsamo su daga dilala ta sunaye, al-asami kenan, kamar da suke cewa, ta sunaye da al-amsal, abubuwan misali ko kare-karen maganganu, ko kuma a gina wato wannan fasara akan ishtiqaqi na lugha, kalmomi da abin nan ɗinsu da morphological aspects nasu. Sannan kuma akan yi amfani da dilalatul qalbi wal ma'kus, wato abinda suke kishiyantar juna, fari a ce baki, a ce fari, gajere a fasara da dogo, a fasara da gajere da makamantansu. Ko kuma to idan aka bin dole lokacin, sai a ɗauki kowane ramzi, kowane code, sai a ɗauke shi, ko kuma duk wani al'amari muhimmi, sai a ɗauke shi, sai a duba daga cikin waɗannan usul ɗin na Al-Qur'ani, na Sunna, na waƙan Larabawa, na dilala ta lafuzza, na dilala ta sunaye, na tashbihi, na kiyasi, na ishtiqaqul lugha, sai a duba a ga wani irin ramzi, kowane ramzi menene za a ɗauka daga cikin waɗannan ƙawa'id ɗin wanda zai iya fassara shi. Ana haka tare da kwaikwaya da bibiyan tafarkin magabata da amfani da ƙa’idoji amma na fassara ɗin wanda suka gabata daga magabatanmu. Ana kuma ƙoƙarin alaƙanta shi da abin da ake ce ma al-furuqul fardiyya, wato individual differences, bambancin da ke tsakanin wani da mafarki da kuma wani da ya yi irin mafarkin, bambancin jinsi, namiji da mace, bambancin shekaru, yaro da babba, bambancin ilimi, bambancin wadata ko sarauta ko wayewar kai ko ɗabi'a ko sana'a ko halayya ko nagarta ko rashinta ko kirki ko rashinsa, duk waɗannan abubuwa sai an kalle su, kai hatta ƙabilar da mutum ya fito da launin kalar fatar jikinsa da irin abincin da yake ci da irin sirar da yake sawa da irin world view yadda yake kallon rayuwa da irin yadda ya tsinci kansa da garuruwan da ya taɓa zuwa, tafiye-tafiyen da ya yi, mutanen da ya sani, irin waɗanda ya alaka da su, irin kasuwancin da yake yi, harkokin da ya koya ko ya ƙware a kai, irin ilimin da ya sani, duk waɗannan abubuwan suna da tasiri wajen yadda za a fuskantar da mafarkin mutane a cikin abin da ake cewa al-furuq al-fardiyya, individual differences, bambancin da ke tsakanin wani da wani, ko mutanen gari kaza da mutanen gari kaza, ko mutane masu sana'a kaza daga irin masu sana'a kaza, halayyar mutane, haƙurin shi, shiru-shiru, surutu, ba da dariya, zulaya, saurin fushi, hangen nesa, duk waɗannan za su yi tasiri wajen yadda za a fassara ainihin mafarkin wani daga na wani. Sannan kuma ana kallon haɗira yau abinda ake cewa al-ikhtilaf az-zamani, bambancin lokaci, lokacin da mutum ya yi mafarkin ko lokacin da mutum wani irin hali yake da irin wato irin wani zamani ake ciki sanda aka yi mafarkin. To yau abinda za a yi mafarkin shi a yanzu muna misali shekara ta 2020, ya zama fassarar shi ba dole ta daidai da fassarar mafarkin a shekara 30 ko 20 baya ba, saboda bambancin yadda yanzu rayuwa ta canza. Alal misali yanzu mun kalla da kyau, yanzu akwai istihwaz na technology na ittisalat, wato telecommunication abin nan, telecommunication technology yanzu ya baibaye kawunan mutane da zuciyarsu, ICT din nan kaga shekaru 30 baya kuma ƙarshen ma babu irin wannan abu. To dan haka dole yanzu yadda muke kallon rayuwa a yanzu a 2020 ya bambanta da yadda muke kallon ta a 1990 baya ko early 2000, ya bambanta abubuwa da dama, ma'anar su sun canza, yadda muke sadar da sakonni ya canza. Haka watakila wani mutum a 1990 shekara 30 baya ko a early 2000 shekara 20 baya, arzikin shi a wancan lokacin ba irin shi ne a yanzu ba, yawan iyalan shi, mutanen da ya sani, shekarunsa. To mafarkin da ya shekara 20 baya irin ya sake yin irin shi yanzu ba dole fasara su ta zama ɗaya ba, kamar yadda a farke abin da ya faru shekara 20 baya yadda zai reacting, yadda zai kalli abin ya bambanta da yanzu shekara sa 40 ya kada yana ɗan shekara 20 da wani abu ya faru, yadda ya kalli abin yanzu shekara 20 da suka ƙara a shekarunsa ya zama ɗan shekara 40, ba dole ne ya zama wato yadda zai fuskanci the same issue ba dole ba ne gaba ɗaya. Alal misali a ce dai da yake shekara 20, wani ɗan shekara 20 ya je neman aure, irin yadda magana da zai yi da mace daban da abin da yanzu ya shekara 40 bai magana da ita, in aka hana shi a shekara ya ɗan shekara 20 abin da yadda zai fuskanci abin reaction ɗin shi ya bambanta da na ɗan shekara 40. Hakan ya samu kuɗi, yadda zai mu'amalanci kuɗin a yaɗin shekara 20 daban da yadda zai mu'amalanci su a yanzu yaɗin shekara 40. So kaga a real life ma wato rayuwarmu da yadda muke kallanta da yadda muke mu'amalanta ta tana canzawa gwargwadon ƙaruwar shekarunmu da wayewarmu da ƙaruwar experience da ƙaruwar sanayyar da muka yi wa wasu abubuwa na rayuwa. To haka ma mafarkin shi ma wannan itibar na zaman yana tasiri, haka itibar na makam na wuri, da a ƙauye ne yanzu a birni, ko da a makaranta ne yanzu kuma a wurin aiki, da a ɗakin gwagware ne yanzu kuma a ake rayuwa, yanzu kuma an samu iyali, da abin nan ya raure a kasuwa yanzu kuma ya zama oga, da sauransu ne, duka wannan wuraren suna iya canzawa. Haka wadi'a da kuma environment, irin environment ɗin da mutum yake rayuwa shi ma da tasiri, wajibi ne a kalle shi da bambancin tunani da bambancin fassarar rayuwa, wanda yake cewa world view, tsakanin mutanen da suke rayuwa a birni da waɗanda ke rayuwa a ƙauyuka, tsakanin mutanen da suke rayuwa a inda musulmai ne zalla to wanda suke rayuwa inda ake cakuɗe ne a tsakanin musulmai da Allah tsakanin da suke rayuwa inda ake kabila ɗaya ce zalla to wanda suke rayuwa in a wurin da yake multicultural ko multilinguistics multilingual ane wato inda za a ga yarurruka ko kabilu mabambanta dole akwai bambanci da mutane suke fahimta rayuwa wanda ya taso a gida da akwai mutane da yawa kamar gidan da yake extended family ko polygamous family daban da wanda ya taso a irin wannan yanayin da ba wannan ba maraya da bambanci da taso tare da iyaye dan yaran yan boko daban tunaninsu da yadda suke kallon rayuwa daban da yaran waɗanda ba yan boko ba ƴaƴan malamai daban da ƴaƴan waɗanda ba malamai ba ƴaƴan sojoji daban suke da ƴaƴan misali ma'aikatan farin kaya waɗanda ba jami'an tsaro ba su haka dai za ka ga duk abubuwan suna da tasiri haka nan addini yana da tasiri mazhaba addini tana da tasiri fahimta addini duka suna da tasiri da haka mafarkin Kirista zai ba mutum mafarkin musulmi a cikin musulmai mafarkin wanda yake yana da ilimi ne zurfi ba mutum da mafarkin wanda yake mataki na farko na ilimi haka mazhaba ta ainihin wato abin nan fiqhu ko makamantansu haka jinsi kamar da muka ambata a baya namiji da mace daban-daban ne haka harshe lugar da mutum ke magana da ita da wanda yake magana da lugar fiye da daya abinda ake cewa polyglot ne wato wanda yake multilingual daga magarin turanci wanda yana jin ingilishi misali yana jin finlanci yana jin yarbanci ko hausa a lokaci guda kuma yana jin wani yare daban da wanda yake mutumin da yake magana da yare daya kadai haka hai'ar mutum irin shigar da yake irin kamanninsa tana da muhimmanci haka al'ada culture inda taso a cikin su haka kuma aikin da yake duk waɗannan abubuwa sai an dudduba su ko kuma duk wani abu da yake da munasaba da shi mutumin kafin a iya fassara mafarkinsa yadda ya kamata da kamar yadda na ambata a darussa a baya aikin ba fa wai wato wasa bane ko kuma wani ganganci shi sa kuma da yake cewa za a dinga wasa da annabta ne saboda wannan wani sashi ne daga cikin ilimin annabawa wannan kenan to bayan an kula da waɗannan abubuwa bari mu ji misali daga abubuwan da suke dilala qur'aniya da ake amfani da ita wajen fassara mafarki alal misali kamar at-tifl ar-rabi' kankanin yaro mai shan nono ana iya fassara shi da abokin gaba ma'ana kaga mutum mafarkin ya ga wani yaro kankani ya danne shi ko wani yaro kankani yana mishi dariya makamanci haka watakila mutum zai fara tunanin hala haihuwa za a mishi to ba dole ne zama haka ba yana iya ɗaukan fassara cewa yana da wani da zai zo ya kawo mishi rikici zai sa shi a cikin harka ta gaba saboda faɗin Allah da yake cewa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen gidan Fir'auna suka ainihin wato tsinci annabi Musa suka tsinci dan jaririn nan wanda a ƙarshe zai ne musu abokin gaba kuma zai kawo musu damuwa arramat toka ana fassara ta da al'amalin babu mutum da zai ganshi ya yi buhun toka ko ya ga an ba shi kyautar toka ko gidan shi ya cika da toka alamar zai yi wani aiki wanda yake bai da wani amfani ko kuma yana wani aiki marar amfani kamar yadda misali Allah yake cewa mafarin ladina kafaru bi raddihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih kwatankwacin waɗanda suka kafirce wa Allah ayyukansu kamar toka ce ko kuma abin nan wato abin nan rairayi wanda ishtaddat bihir rih iska ta kwashe shi da ƙarfi bai da wani abin nan bai da wani ƙarfi haka al-gharq nitsewa a cikin ruwa ko a rijiya ko a makamancinsa ko a rafi ana fassara shi da fitina ai wata jarabawa da ta mutum me yasa ake dauko ana ke dauko wannan asalin shi daga fadin Allah ne ma khati'atihim uguri ku fa udkhiluna saboda laifuffukan su aka dilmiyar da su kuma aka shigar da su ta al-idrak ana mumuna fitina ce Allah ka tsare mu haka an-nu'as mafarki mutum da mafarkin yana gangadi to wannan yana iya daukan fasara aminci yana cikin aminci ne da Allah subhanahu wataala saboda me yake fasara haka saboda fadan Allah da yace idh yughashshikumun nu'asu amanatan minhu yayin da Allah yake tusa muku yake sanya muku an-nu'asa wato gangadi amanatan minkum don ku sami aminci to haka nan waɗannan dangi na abinci da banu Isra'ila suka roƙa a basu su al-adinnan da Allah yake fara suka ce a basu ainihin wato al-kaffa da al-fum da al-adad da al-basal wanda duka dangi ne na su albasa da citta da makamantansu kayan da ake karanta ake nomawa ire-iren waɗannan to ana fassara su ga alamar cewa suna nuni da mutum zai gansu a cikin mafarki ya zaɓe su ko ya siye su ko ya tara su ko yana noma su ko a dinga nuna mai waɗannan kayayyaki ga su suna cika masa gida ko makamancin haka to zai ɗaukar alamar cewa ko wani zaɓi da aka bashi ko za a bashi ya zaɓi abu mara daraja ya dauki al-adna ya bar al-a'la saboda Allah yana cewa fadula Allah ya bada labari da suke cewa suka cewa annabi Musa fadulana rabbaka yukhrij lana inji bani Isra'ila mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fulha wa adasiha wa basalha sai Allah ya ce mene qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu za ku zaɓi na ƙasa ku bar mafi alkhairi idan mutum ya farki ya ga bishiya kyakkyawa ko take da lafiyayyen yabanya ko take da ƴaƴan itace masu kyau to wannan ana fassara shi da bil kalimatu tayyiba idan kuma ya ga bishiya mummuna busasshiya ko da ta ƙone ko wanda abin nan ɗinta suka ƙare ba ta da inuwa ana fassara shi da mummunar magana saboda faɗin Allah da yake cewa ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الله أكبر هكا البستان فدما كورما كوري وندي كني نئمة إرئرون ونا أنا فصل أشد أيتي أكوي أيتي لكي قبمتا كوكما مسمى إذا أنجتا وقولي أنا فصل أشي وزي وني أزكي وند أزكي وكما زي لها لأشي دقبايا saboda fadan Allah da yake cewa fa asabaha isharun fihi narun fahtaraqat sai guguwa ne karfi ta samu wannan gona har da wuta a cikin guguwa sai ta ƙone albib ƙoyi albayd ƙoyi ana fassara shi da mace saboda fadan Allah da yake cewa annahu nabidun maknun kamar kace su ɗan matan nan bibin wasu ƙwayaye ne makanun wanda aka zillube su haka ana fassara ainihin wato sutura da shi ma cewa masaci da mutum zai ga an ba shi kyautar riga ta yi aure za a mai al-misali kamar yadda Allah yake cewa hunna libasun lakum to haka ita ma ɗaya mace ta ga wannan zai zama aure ne wa antum libasun lahunna sannan haske ganin haske a mafarki yana ishara zuwa ga shari'a kamar da duhu ke ishara zuwa ga bata Allah ya ce yukhrijuhum ila al-zulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhai zuwa haske to da ire-iren waɗannan tsewa suna nan kamar da muka ambata ibnu qayyim al-jawziyya ya kawo su da dama a cikin littafin shari'a ilamu الموقعين الرب العالمين لا يغفر شيء تبرم جوس مثال إذا جدلا لا تهدي ثم نزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يد يزو أسكم صحبي سي رجاء القميص سكتي أنا فسرات دا الدين سبو دميني سبو دا فضل من ذن الله صلى الله عليه وسلم دا يكي تيوا نا يوفرك الناجمت يعني أنا تقبات من دسو وعليهم قمص قوة دا نيكسا فمنها ما يبلغ الثدي ثديا ومنها ما يبلغ دون ذلك وني غسه تاكي هر قرجي وني كما بتكاي هكا با سيتي وأرد علي عمر وعليه قميص يجره كو اي يجتره كما يدندو اوتريوا سي اكا نونا من عمر shi kuma ya da riga wanda yake tafiya tana jan ƙasa sai aka ce mishi fama awwaltahu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah to ya ka fassara wannan sai ya ce addini addini za su yi mu addini kariya za su zama garkuwa ga addini wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim haka annaban nuno ana fassara shi da al-ilm kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ana ko fassara shi bil fitra saboda hadisin Isra'i da yaje Isra'i din nan da Mi'raji an ba shi madara aka ba shi kuma zuma sai ya zabi madara ya sha sai mala'ika ya ce mishi ihtarta al-fitra wannan saboda dacewar madara nono kenan da dabi'a al-mar'atu sauda bakar mace mutum ya ga musu baka a cikin mafarki ya ganta musamman a ce kitsanta bujuguji ko kanta babu dan kwali ga tabbatar mara kyan gani to wannan yana nuni zuwa ga abin nan alwaba annoba ta cututtuka Allah ka tsare mu kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda ke cikin Bukhari shi ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ya ga wata mata imra'atan sauda sa'iratar ra's ne cikurkurar dan kai ta fice daga garin Madina ta kwashi an kuma danta ta kuce daga garin Madina ta nufi Juhufa sai ya fassara yake cewa ai masassaran Madina ce ta baggar sai haka ruwan sama al-ghayb mutum ya farki ana ruwan sama ana fassara shi da shari'a da ilimi saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai yake cikin Bukhari da Muslim da yake cewa masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm ka masalu al-ghayb misalin abinda Allah ya aiko da shi na shari'a da ilimi kamar ruwan sama Allah ya sa mu dace to haka akan buga misali da as-sirat gada ko wata hanya ne kakkiya da ana fassara shi da al-islam haka su kuma katanga akan fassara shi da hududullah mutum yana haura katanga to akwai alama yana ketar wasu iyakokin Allah sun ko yana tsayawa katangar ta mishi katanga sai alamar tsayawa ana ne ishara ya tsaya inda Allah ya tsaye da doka kofofi buɗaɗɗu ga sunan kowace kaga dama ka shiga yana nufin shiga cikin haramci na awwan da Allah ya haramta a yana yake ɗauko wannan asalin shine hadisin annawas radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misali da siratul mustaqim kuma a gefen siratin sai ga akwai wa ala jambatay sirati surani a gefen wato siratin kuma sai ga katangu guda biyu fihi ma abwabun mufattaha ga kofofi kuma abu bude sai ce wa ala abwabi sturun murkha kowace kofa an sanya mata labule an saki labula wa ala babis sirati da'in a gefen kofar da ke kan wannan hanya ga wani mai kira shi ne manzo Allah dinki na sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin abin nan sunan ta Imam Tirmidhi da kuma Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in sannan gida ana fassara ad-dar bil janna al-ma'duba kuma wurin cin abinci ko teburin cin abinci akan fassara shi da al-islam sannan ne gayyatar mutane zuwa ga cin abinci akan fassara da cewa ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kuma duk ya amsa addu'ar wato kiran sai ya shiga gidan ana fassara shi da kyakkyawar wato biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan duka fassarori malamai sukan cire su ne daga hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya an bashi labarin cewa shi misalin sa malaika jibril ya zo mishi da bayani shi kuma ya bayyana wa al'umma cewa misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ne ya gina gida sai ya sanya a gidan a tsara abinci masu daɗi kala-kala a aji, sai a yi ɗan saƙo ya je kira mutane ce, jama’a ku zo gidan wani a ci abinci. Wanda ya amsa kiran nan in yi sai ya shiga gidan ya ci abinci lafiyayye, wanda ya ki amsawa ba zai shiga gidan ba, ba zai samu abinci ba. Sai aka fassara aka ce, to wannan da ya gina gidan shi ne gidan aljanna kenan da Allah subhanahu wataala ya gina. Abin da ya ajiye a cikin gidan na abinci shi ne daɗin aljanna, Allah ka sa mu a ciki. Wanda aka aika ɗan saƙon shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka sa ya shiga cikin cetonsa. Sannan wanda ya amsa wannan kira shi ne musulmi da ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo ya shiga gidan ya ci abinci hani'a. Wanda yake amsawa shi ne kafiri ko munafiki da yake amsawa, Allah ka tsare mu daga dukkan biyu. Raƙuma a cikin mafarki ana ɗauko asalin fassararsu daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana fassara su da al-izz, ɗaukaka. Su kuma awaki akan fassara su da albarka, yayin da doki ake fassara shi da alkhairi. Waɗannan saboda hadisin da ke cikin sunan Ibn Majah da ake annabi yake cewa al-iblu izzul li ahliha wal ghanamu barakatun wal khairu ma'qudun fi nawasil khair ila yawm al qiyama. Yace raquma suna da ainihin wato suna kawo masu su daraja da daukaka, su kuma awaki suna da albarka, su kuma dawakai Allah ya kulla wani alheri a cikin goshin su har tashin al qiyama, Allah ka sa mu dace. Sannan akan fassara kari, ganin kare a mafarki akan fassara shi da mutum ya kasance wato yana komawa zuwa ga kyautarsa, mai kyauta ya kwace, saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mutum da yake kyauta ya koma kuma ya karbi kyautarsa kamar kare ne amayyana shi. Sai da kuma akan fassara ainihin wato abin nan wannan tuffa ko al-utrajja shi ne fitos, akan fassara shi da mutum mumini ne karatun al-Qur'ani, shi kuma dabino da mutum mumini wanda baya karanta al-Qur'ani, shi kuma guna da munafiki, abin nan abu fulawa da munafiki, guna kuma da munafiki wanda bai karatu, wancan kuma munafiki da ke karatu. Saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari da Muslim, wanda ya kwatance da waɗannan, yake cewa misalin mumin wanda ke rakatun Al-Qur'ani kamar uturujja ne, yana da ƙanshi kuma yana da daɗi in an ci. Mumini marakatun Al-Qur'ani kamar dabino ne, bai da ƙanshi amma yana da daɗi idan an ci. Munafiki ne karanta Al-Qur'ani kamar fulawa ce, tana da ƙanshi amma ba ta da daɗi, sai ɗaci. Munafikin da ba ka ta Al-Qur'ani shi kuma kamar guna ne, wanda babu ƙanshi kuma babu daɗi, in an ce Allah ka tsare. Har ila yau dabino ko fushiyarsa akan fassara shi da mutum nagari, saboda wancan hadisi na Abdullahi ɗan Umar wanda ke cikin Bukhari da Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata bishiya wacce ganyenta baya faduwa, wadda kuma tana da tayi kama da musulmi, tana da ɗani daɗi, ganyenta baya faduwa. Sayyidina Abdullahi ɗan Umar yake cewa malaman cikin sahabbai suka yi tafaɗin sunayen bishiyoyi iri daban-daban, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba haka bane, yace wa qafi nafsi annaha an-nakhla, amma ni zuciyata ta riya mai cewa dabino ne, musamman saboda an kawo dabino kusa da lokacin Bilatul Iqtiran, sai ce amma sai nake faɗa saboda bana so a ce manyan mu sun kasa faɗa, ni na iya faɗa. Daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa, yace ita ce an-nakhla. Da yaje gida ya gaya ma Umar, abin shi yake ce mishi, ni da ma ka sani ka faɗa, na fi so a ce ka faɗa fiye da a ce na samu raƙumi dubu. To zaka akan fassara da wannan ma har ila yau. Akan kuma fassara har ila yau wato abin nan mutumin da aka gan shi ɗauke da turare ko wani abu mai ƙanshi, ana fassara shi da aboki na kirki na ƙwarai. Mutumin kuma da za a gan shi a mafarki yana zigazigi ko yana aiki a maƙera, to alamar aboki ne wanda ba na ƙwarai ba. Za ka ga wani abokinka ya zama maƙeri, wani kuma ka gan shi abokinka ne ya zama mai sai da turare, to za ka yi fassara su da cewa mai sai da turare wanda abokin kirki ne, wancan kuma abokin kirki ba ne. Saboda mene? Saboda wancan hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul jalisus salih wal jalisus su, misalin mai abokin zama na kirki shine kamar misalin mai sai da turare, ko baka siya ba za ka ji kanshi. Aboki wanda ba na kirki ba shine misalin mai aiki a makera, wanda koda abu mafi karanci shine ka ji a jika kana warin wuta idan ka zo na kusa da shi, amma bai kona maka dika ba. Jama'a suna ganin zamu dakata a daidai ne saboda kowane lokaci, sai Allah ya hada mu kuma a darasi na gaba insha Allah zamu ci gaba da bayani akan wasu daga cikin waɗannan usul din kamar yadda malamai suka fitar da su. Allah ubangiji ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.